DW taba kalashi.
Adabi shine baban kowa, shine kashin bayan kowace al'umma, domin a cikin sa ne kake da addini, kake da kabila, kake kasan daga ina kake, daga ina ka zo, ina za ka, me kake so, me kuka yi jiya, me za ku gobe, duka yana cikin adabi.
Yakin cacar bakar da aka yi tsakanin Amurka da Rasha da tasirin marubuta masu goyon bayan gwagwarmayar 'yan Nazi da fatawar Iran kan fitaccen marubucin nan wato Salman Rushdie na daga cikin jigon bikin baje kolin littattafan birnin Frankfurt wato Frankfurt Book Fair na wannan shekarar, wanda ke cika shekaru 75 da kafuwa tun bayan assasa shi kimanin shekaru 562 a nan tarayyar Jamus, da kuma ake gudanar da baje kolin daga ranar 16 zuwa 20 ga watan Oktobar kowace shekara. Koya za ta kaya a wannan shekarar, lokaci ne kawai zai bayyana hakan a cikin wannan shirin zami waiwaye ne kan takaddamar da aka fuskanta wajen bikin baje kolin na birnin Frankfurt. Tun bayan assasa wannan biki na baje kolin littattafai a 1949, an samu gagarumar nasara ta yadda baje kolin littattafan ya samar da ginshikin diplomasiyyar karance-karance wajen bunƙasa kaifin tunanin ɗan adam. Tun a farko-farkon fara wannan baje kolin littattafan na birnin Frankfurt da kuma musayar littattafai, an samu takaddama wajen hana marubuta tarihi da tarihihin 'yan Nazi baje hajar su a bikin na Frankfurt. Shin wani darasi marubuta Afirka ya kamata su koya kan shirya baje koli ta littattafai da kuma batun bunƙasa adabi a nahiyar? Abdullahi D. Umar malami ne a Jami'ar Tarayya ta Gusau da ke jihar Zamfara a Tarayyar Najeriya, ya ce akwai taɓa kalashe ko kuma tsaraba da ya kamata marubutan Afirka su ɗauka daga taron na Frankfurt.
Abin da su 'yan Najeriya ya kamata su ɗauka kan wannan abin da ake a Frankfurt na shi wannan baje koli shine, ya kamata su 'yan Najeriya su gane cewa sakamakon irin wa'annan taro ne na yada rubuce-rubucen da mutane suka yi, wannan zai sa wasu ko kuma wanda suke da sha'awar rubutun zai ba su ƙwarin gwiwa yi, ba ma irin wa'annan abubuwan taro ne kamar na ƙarawa juna sani ko kuma taro ne na wane ya yi rubutu kaza, a'a to bari duniya ko kuma bari mu al'umma da muke da wannan kishi mu taru mu yaba wa abubuwan da suka yi ta wannan harkar taron. Ba ma gaskiya dole ya kamata mahukunta, ko ba wai kawai su mahukunta bane matsala tamu, su kansu masu rubuta adabin su ma ya kamata su haɗu, su haɗa kansu domin a ceto wannan ɓangare na rubuce-rubuce. To matuƙar ana so mu samu kyakkyawan darasi, to a bunƙasa wannan haɗuwar na wannan baje kolin adabi domin a gano al'adu.
Kazalika shirin zai yi duba kan adabi a ƙasashe masu tasowa, har ma da batun gwagwarmayar magabatan farko wajen cusa ɗabi'ar karance-karancen littattafai ga matasa da 'yan fafutuka da 'yan demokuraɗiyya, har ma da tasirin marubuta mata irin su Maryama Ba da Zainab Alkali da makamantansu, kamar yadda Hafsat Muhammad wato mai nazari kan marubuta mata ke cewa iyaye mata na taka muhimmiyar rawa wajen sauya tunanin ɗan adam.
Tabbas marubuta mata na da tasiri wajen sauya tunanin al'umma, musamman ta fannin wayar musu da kai, tare da ilmantar da su fannonin da suka shafi mata, wanda a mafi yawan lokuta rashin sani da tsayawa a fuskance su yasa ake musu wani kallo daban. Amma ta hanyar rubuce-rubucen nasu za ka ga kan al'umma da yawa yana wayewa, kuma ana samun sauye-sauye da dama. Marubutan Afirka suna ƙoƙari ta wani fannin musamman wajen fito da irin matsalolin da mata sukan tsinci kansu a ciki, da ƙoƙarin ganin hanyoyin da za a bi wajen magance su.
A kowace shekara akan samu takaddama har ma da arangama daga jami'an tsaro da kuma masu shirya bikin, dangane da haramta wasu ƙasashe halartar taron na birnin Frankfurt. Ga misali, a 1955 an haramta wa tsohuwar tarayyar Soviet da ƙasar Poland da Hungary da Czechoslovakia da kuma Yugoslavia halartar bikin na birnin Frankfurt. To koya tasirin baje kolin littattafan da kuma ginshikin shirye irin waɗannan tarurruka. Yusuf Ibrahim Omale matashi ne kuma malami ne da ke koyar da harshen Turanci a Kano, Najeriya. Ya ce tasirin littattafan na da alaka da kaifin tunanin dan Adam.
Eto babban manufan wannan shi baje kolin littattafai wanda aka fi sani da book fair kenan. Shine wayar da kan al'umma tare da jawo hankulan su al'ummar duniya kan ɗabi'ar karance-karance wanda ke samun koma baya a kullum. To a matakin ƙasa Najeriya ƙarƙashin wato hukumar da aka samu shekarar 2001 wacce take kula da harkar baje kolin littattafan duniya a Najeriya, wato Nigerian International Book Fair, ta fi mayar da hankali kan sayar da littattafai, bita ga malaman makarantu, bita ga kamfanonin buga littattafai, tare da bita ga makaranta da kansu, da yanda mutane za su mayar da hankali akan al'adu mabambanta ta hanyar karance-karancen littattafai.
A shekara ta 2017, 'yan sandan Frankfurt sun murƙushe tarzomar da Björn Höcke ya jagoranta, wanda shine shugaban jam'iyyar AfD mai ra'ayin kyamar baki da jam'iyyarsa ta yi nasara a zaben majalisar dokokin Turingen. To amma duk da wannan tarjiyar da masu tsatsauran ra'ayin suka fuskanta a shekarar, sun sake fitowa a shekara ta 2018 tare da baje hajar su ta littattafai a cikin yanayi na tsaro, inda jami'an 'yan sanda suka ba su kariya. To amma Abdullahi D. Umar, ya kake kallon waɗannan kalubale idan ka kwatanta shi da marubutan Afirka da na Turai da Amurka da Asiya irin su Salman Rushdie?
Marubuta da masana adabi da sauran masu ruwa da tsaki kan shirya baje kolin littattafai domin fitar da wata matsaya kan kalubalen da marubuta irin su Salman Rushdie ke fuskanta, kamar ana tambaya abin yake a Afirka. Tabbas abin ba za mu ce iri ɗaya bane a Afirka, saboda Afirka har yanzu adabi rubuta shi ake yi, ko mutanen da suke iya karanta shi, wasu ne su ma suna karanta shi da dalilai ne na karatu, ba wai da dalilai na su san ma menene shi kansa adabin yake ba. Sannan a hankali duk da su kansu marubutan suna da nasu irin matsaloli, kama daga yadda ake amfani da abin da suka rubuta wajen juya shi ta harkar siyasa ko wani abu, ko kuma kalubale na ina shi marubuci ya fito da shi sakamakon bambancin addini ko kabila. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake dakushe shi ci gaban shi adabi a nahiyar Afirka.
An ba wa hammata iska tsakanin marubuta 'yan awarin Croatia da marubutan Yugoslavia a birnin Frankfurt. Haka abin yake a shekarar 1967, inda daban-dabatan ɗaliban da suka fito daga ƙasar Girka da marubuta har ma da masu sayar da littattafai suka gudanar da zanga-zangar adawa da mulkin sojoji a ƙasar ta Girka. Su ma ɗaliban Senegal da ke karatu a Jamus a wajen 1968 sun gudanar da zanga-zangar adawa da salon mulkin shugaban ƙasar Senegal na farko, Leopold Sango, wanda shi ma marubuci ne kuma mawaƙin adabi. To haka dai tafiya ta yi ta kasancewa dai kawo yanzu. Tawagar Turkiyya sun sha da ƙyar dangane da tsangwamar da suka fuskanta daga hukumomin Ankara bayan baje kolin Frankfurt na shekara ta 2008. A jawabin da ta gabatar a filin baje kolin a shekara ta 2009, tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce littattafai na da tasiri wajen samar da 'yanci. Haka dai ta gabatar da jawabinta a wajen bikin da ta sha suka kan gayyatar shugaban ƙasar China Xi Jinping. To da wannan muka kawo ƙarshen shirinku na taɓa kalashi a daidai wannan lokaci, musamman kan taƙaddama kan cika shekaru 75 da fara bikin baje kolin littattafai na birnin Frankfurt.